to sa'annan fadawan sarakuna da zaka ga suna yawo gidajen wannan dan cilani ne yazo yayi kudi a san din yadda za a yi a makalo shi da fada dan a rinka kwakula shi a san ya za a samu yar gidan wani bafade a makala mishi dan a rinka tatsa shi wai money misroad wai dan talaka ne yayi kudi dan cirani ne yayi kudi su kuma suna ga ba shi ya kamata ya samu ba sai a ce to abu kudin ya za a yi sai a ce akwai wani bafade yana da ya in aka je sai a same shi sai a ce mishi amma yar sarki ce abin da ake musu kenan sai a ce mishi to yana so zai auri yar sarki ce wallahi tallahi kaza kaza kuma ranar daurin auren a fada za a daura amma kai ba za ka ga sarkin ba kawai sun je sun hado business ne don su zo su rinka matsar shi ga sunan burjik a Zariyar nan ga sunan burjik a Sokoto ga sunan burjik a Kano a jawo ka a hada ka da wata fada don dai a rinka matsar ka duk wannan ya kamata fadawa su san haramun ne kowa ya je nemi aikin yi jama'a annabi yana cewa wala hadza fiha li ghaniyyin wala li qawiyyin muktasabin duk wanda yake da karfi zai iya nemowa duk wanda yake da wadata to haramun ne yace ina alhazanmu da muke tafiya aikin haji kaga ana raba sabil kawai sai ka shiga layi mutum ne baka ganshi a nan garin ku yana da kuɗi yana da shaguna yana da kamfanoni ya je aikin haji mai yiwa ma ya biya wa mutum goma sai ga ana raba wata farashin kafa da kaza sai ganshi ya shiga layi haka ya tsaya alhaji me yasa ka tsaya nan sai ya ce a zai karbi sabil ne sai ya ce ai bai halatta ka karbi wannan ba dai sai ka ji ya ce a shi wallahi ba zai yi wannan girman kan ba a wallahi wa yau ne ka zo ga inda za ka sanya riyal 25 ka ci abinci sai ce riyal 25 ina zai iya cin riyal 25 a bari dai ya karbi wannan sai a je larabawa ne za a samu farashin kafa ce a zuba mata gishiri da mangyada sai a watsa danyen kaji cikinta saboda bala'in ga sai ta hadu ta hade shi kenan sai dan dinka jin gardi-gardi shi ne kawai abinda suke yi shi ne suke rabawa alhazai saboda suna kallon ku talakawa ne to kai mawadaci ne ai ka shiga inda baka ci lafiyayyen abinci sai ce wai ina zai iya cin wannan abincin manyan alhazai ne ga sunan sai ga yaji ya zauna gindin tukari ana zuba mishi ainihin abinci mai araha to babu laifi ma wannan kudin shi yasa yake sai amma ina ka tsaya ka je kana neman zaka ci sadaka bata halatta ba Allah ya kiyaye hadisi na gaba wanda za mu ainihin karanta a cikin wannan karatu wanda yake tabbatar mana da haramcin sadaka in ba ga wasu nau'in mutane ba a cikin can mun ji dai mawadaci ko sai a hali biyar a nan kuma muka sake jin duk wanda yake da karfin nema haramun ne ya ci ko to nan kuma ga hadisi daga sahabi Qabisa dan Mukhariqin al-Hilali yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalathati roko bara bambadanci ko tambaya bai halatta ba sai ga ɗayan mutane uku rajulun tahammala hamalatan mutumin da yaje ya kashe wata wuta fa hallat lahu almas'ala hatta yusibaha kaje ka samu wani da wani suna fada kamar za su kashe junansu sai ka ce ku tsaya me ya hada ku sai ce wallahi ina bin shi naira 2500 in bai bani ba anan wallahi yau sai dai ɗayan mu ya mutu sai ka ce yi hakuri ka yadda da ni ni eh ka yadda da ni eh ka zo bayan sallar magriba ka karbi 2500 a wuri na sai ka je tsaki ya saki wancan ya ce Allah ya so ka Allah ji zan zo in karba kai ma baka da ko naira 5 to ya halatta sai ka je wurin yalla bai ran kai dade eh wallahi na kaso wata rigima kuma za a zo karban kudin nan bayan magriba don Allah ya taimake ni to ya halatta ka ji dalili na farko da zai halatta maka roko ko bara wa rajulun asabathu ja'iha da mutumin da annoba ta same shi ijtahat malahu ta cinye duke shi gobara ko manomi ne farin dango ko wani dai musiba ya afka a ce ya tafi siyo kaya an kwace kudi a hanya an fashi da makami ko banki ya rushe da duke shi ko na abu makamancin haka annabi ya ce fa hallat lahul mas'alatu hatta yusiba kiwawan min aishi annabi ya ce ya halatta yayi bara ya halatta yayi roka amma ba ya ci gaba da roƙo ba abinda zai samu abinda zai tsayu da shi a bakin shi abinci tunda yanzu baka da komai to in ka dan samu abinda zaka ci abinci to shikenan sai kuma ka koma kana neman ina ne a cikin kasuwancin ka zaka farfado misali a ce ka tafi da miliyan 10 zaka siyo kaya sai an fashi suka kwace kudin sai zama gaba ɗaya ka koma baka da komai me zaka ce fa ne gobe me zaka ce fa ne yau sai ka samu da Allah wane eh ka taimaka min don girman Allah da 20,000 cikin rufin asirin da Allah ya maka tunda ka ga abin da ya same ni sai ka samu ka zaunar da matarka sai kai mata jawabi to kin ga musibar da ta same mu na haka zan baki naira 10,000 da Allah ki san yadda zaki rike gidan nan kafin kwana 7 sai ka dauki 10,000 kai kuma sai ka tafi ina ne kake siyo kaya sai ka je kai musu bayani sai su gamsu kage yanzu gidanka akwai abinci sai ka je ka sake karbo kayan nan sai ka zo ka fara from the scratch ka fara da farko shikenan to iya abin da ya halatta kenan ba kuma tunda masifar ta same ka ne zaka rinka yawo ka rinka rubuta takarda haka zaka ga mutane suna yi sai ga mutun ya ruko yaro dan karami ana sallar azhar sai miƙe inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wannan yaro da kuka gani jama'a shine maraya cikin ƴaƴana guda biyar ga magana a bakin su kamar tsohon keken dinki gaba daya hana ka kai musu wani abu haka duk wannan jama'a haramun ne an fahimta jama'a kashi ne yace na uku wa rajulun asabathu faqa da mutumin da talauci ya same shi hatta ya koma salasatu min zawil hija min qaumihi har aka samu mutanen anguwar su mutum uku ko mutanen gidan su mutum uku ko ƴan kasuwan su abokai guda uku suka ce laqad asabat fulanatu faqa jama'a wana fafatara ta same shi a ce a anguwar ku talauci ya same ka har mutum uku masu hankali su ce kai wana fa ya shiga halin halin ni yasu to in aka kai ga irin wannan manzon Allah yace fa halat lahul mas'alatu hatta yusiba qiwaman min aishi ya halatta yayi roko ya halatta yayi bara ya halatta ya nemi taimako ya samu yadda zai tsayu da rayuwar shi famasi wa hunna manzon Allah yace duk abin da ba wannan ba minal mas'alati ya qabisa duk wani roko bara banbadanci tambaya da neman taimako in ba wannan guda uku ba suhtun ya akuluha sahibuha suhtan manzo Allah yace haramun ne kuma duk wanda yake ci yana cin haram ne wannan hadisi yana nan al-Imam Muslim ya ruwaito shi sahihin hadisi ne haka Abu Dauda da Ibn Khuzaima me ya kawo annabi ya faɗi wannan hadisin kabisa ne je wurin manzo Allah yace ya manzo Allah na je na kashe wata rigima ne shine nazo ka taimake ni in je in cika wannan magana shine sai annabi ya faɗa mai wannan abin da kai yayi daidai to ƙari akan haka akwai nau'i biyu amma bayan nan duk wani roko to haramun ne to jama'a mu duba yanzu dan girman Allah wani kaskanci ya wuce a ce kuna ahli sunna ba ku yi tafsiri kuna rubuta takarda ta neman taimako gidajen masu kuɗi tun kuna rubuta wa ahli sunna har ku zo koma kuna rubuta ƴan dariƙa da sauran ƴan bid'a tsakani da Allah me yasa aka samu rudani a cikin tafiyar ahli sunna daga baya bayan nan saboda daidai lokacin da za a samu wani matashi a cikin kungiyar zai miƙe yace wallahi mu musulmi ba za mu zabi kaza ba shi kuma wanda da yake shine shugaban kungiya ko sakatare sun san wannan da ake cewa ba za a zaba din nan ba shi ya sai musu lasifika shi ya kawo musu generator kujerun hajjin su na bara shi ya basu to da haka sai kaji an ce an kori wannan yaron daga kungiya sai matasan kungiya gaba ɗaya sai su bi shi sai kaji an ce kungiya ta rabu yanzu abin da ya raba kungiyar shine abin da ya hada ta ma'ana akan gaskiya kungiyar ta hadu shin akan wata gaskiya da ta hadu ne aka rabu ko ko wata ƙarya ce aka kawo ta raba su so da haka ku daina neman taimako za ku gina masallaci ko za ku gina makaranta a cikin ku suwaye masu kudin ku ko a cikin tafiyar su gina muku masallaci a me yasa ne shi masallacin ko makarantar ko ita tafiyar me yasa ba za a yi mishi kasuwanci ba waye hana gaskiya a wannan munasabar zan ƙara magana akan cewa wani ƙarin kaskancin ne a ce wai ahlus sunna kowa ga form nan ya cika wai kamfanin MTN duk sanda ka sa kati za a cire naira 100 wannan kaskanci ne a duniyar ahlus sunna ina fadin haka ne ni a matsayina na albani kuma masanin harkar communication ba MTN ce ta taimake ku ba ko kuka taimake MTN kuma kaskanci ne har yanzu bara ce kuma haramun ce ba kasuwanci bane cewar wai kungiyar ku ta daina neman taimako kungiyar ku ta daina launching amma yanzu ana son duk dan kungiya ya cika form ya hada aka lambar MTN din shi duk kati in ka sai kati na 1,500 za a cire naira 100 ya tafi account din kungiya wala har yanzu bara ce a wai ai kristoci suna yin haka kristocin banza ku da kuke da ilimi da fasaha da kasuwanci ku da kuke da littafin muwatta da yake da kaidoji na kasuwanci wanda har yau duniya bata iya exploring nashi ba saboda economically duniya ta ci baya ne daga zamanin annabi idan kun fahimci wannan me yasa ita kungiyar ba za ta kafa kamfanin telecoms ba waye hana ta ba wanda ya hana ta me yasa ita ba za ta shiga harkar kasuwanci ba amma wannan har yanzu ba ta wuce misali ba ina da shago a anguwar mu sai nake neman mutanen anguwar nan da su taimaka wa wani sai in ce musu ga form su cike duk wanda yazo siyayya a wuri na daga cikin kudin shi da za a samu canji duk canjin shi da za a samu za a cire rabi dan haka wani yazo ya sai sabulu a wuri na na naira 500 ya bada naira 1,000 zan bashi canjin naira 500 sai in bashi 250 na cirewa wancan har yanzu bara ce kaskanci ne haramun ne so da haka ahlus sunna kun fi karfin haka ku tashi ku gina addinin sunna da kuɗi na halal na kasuwanci dan sunna ta zama tana da izza sunna ta zama tana da izza amma ya zama sunna ba ta da izza sai kazanta bara kazanta ce kuɗin sadaka kazanta ne ya zama da wannan za a daga sunna da wannan za a gina masallaci da wannan ne za a ba liban kuɗin abinci da wannan ne za a karantar da 'ya'yan musulmi kowa ya tashi jama'a ya samarwa da kanshi aikin yi Allah madaukakin sarki ya dora mu akan abin da yake daidai kashi nan kaji annabi ya ce fama siwahunna minal mas'alati ya qabisa duk wata hanya da za a roki kuɗi a tara su ya kai qabisa suhtun ya'kuluha sahibuha suhtan haramun ne kuma duk wanda yace ya ci haramun wannan hadisi muslim ya ruwaito shi jama'a to kun ji yanzu wannan hadisin ya gaya mana iyakar dalilan da ke sa iya yin bara yanzu waɗannan yaran da ke yawo suna ko dan kanzo ko dan dagwa-dagwa cikin wanne suka fada talauci ne na ƙarya aka ɗauke su aka saka su wani yaron in ka ɗauke shi ka tafi da shi garin su a Katsina ko a Zamfara sai ka samu uban shi attajiri ne a ƙauyen wani yaron ka ɗauke shi ka tafi da shi Jigawa sai ka je ka samu uban shi yana noman buhu dubu amma wai saboda an kawo shi makarantar allo zaria sai a ce wai rinka yin bara ƙarya ne haramun ne ya ci wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa uziya bil haram fa anna yustajabu lahu saboda haka ku sani wannan bara kamar yadda ne alƙawari tarihin ta ya fara ne a Najeriya ta hanyar wasu buzaye shanakifa waɗanda suke zuwa daga ƙasashe irin na Mauritania da ainihin ƙasashe irin na Algeria suna zuwa ƙasar Hausa suna karantar da 'ya'yan musulmi alƙur'ani amma in suka zo suna zama a cikin zaure ne to in suka zauna a cikin zaure almajiransu da suka taho da su sai suna tura su gidajen makwabta suna barato wa malamansu abinci sai su zo su haɗu su ci kun ji yadda bara ta faro a ƙasar Hausa buzaye da ake kiransu shanakita da larabci wato mutanen garin Shankip su ne daga ƙasashen Mauritania da Algeria sai suke zuwa ƙasar Hausa da almajiransu ku ji wannan almajiran nasu wasu su zama larabawa ne wasu kuma akan hanya suka ɗibo su. In yazo ya zauna a zariya sai a ganshi da almajirai guda takwas. To idan magariba ta yi tunda ba sanin shi akai ba, sai ya ba su kwano sai su rinka kewayawa gidajen makwabta. To daga haka ne kuma sai ya zama wai duk wanda yake karatun Qur'ani shikenan sai a dauki ainihin kwano sai a bashi. Amma na faɗi a cikin waccan laccattawa, kuma na faɗi a wurare da dama, na zauna a cikin garin Yola jama'a a bayan gidan Barkin Dadin nan na yanzu sarkin kasar Adamawa Lami Don Adamawa, a tsakiyar garin Yola. Ni da kaina ne ne observation, tunda na zauna ban taba ganin almajiri ba. Sai na fara bincike, babu almajirai ne a garin nan, sai suka ce akwai. Sai na ce ba sa bara, sai aka ce ba sa bara. Duk wanda ya kawo dan shi zai zo da buhunan masara da buhunan hatsi, zai zo da kuɗi, sai a ba Modibbo. Gashi ana koya mai Qur'ani, shi kuma Modibbo sai ya dauki masu dafa abinci, ana dafa mishi abinci. Kaga boarding school ke, a zo da school fees da abinci. Ran da ya sauke Qur'ani za a fara koya mai nahwu, to uban shi zai ba da bijimin sa. Sai a ce saboda yau za a mai da shi malami, tunda zai iya nahwu, zai iya karatu ba wasali, to sai uban shi ya ba da bijimin sa. Dan haka sai ka je ka ga Modibban sa suna rayuwa cikin mutunci da tsafta da kamewa. Almajiran sai ka gansu tsaf-tsaf suna karatu amma ba sa bara. Amma in ka tsallako Jimeta, to za ka gansu nan kam Jimeta kamar sabon gari ce. Za ka gansu wasu daga Jigawa, wasu daga Sokoto, amma wallahi ba 'yan Adamawa ba ne. Amma haffulanin kamar in sun tsallako sun zo Yola ba sa bara. Ku je da kyau ku gani. To me yasa ba za a adaptin, ba za a karɓi wannan tsarin ba? Saboda haka bara ba ta da alaka da karatun allo. Saboda na taɓa jin wani malami yana cewa wai in ana faɗa da bara, to ana faɗa da karatun allo ne, malam kai kuskure. Babu alaka bara da karatun allo. Na'am. Ni din nan da ka ganni ko ba karatun islamiya ne ba, ban ma taɓa yin karatun islamiya ba ne, karatun allo ne. Tun ina ƙulo har na zama titiɓiri, har na zama gardi. Na rubuta Qur'ani tun ina da baki, alu an baki, wauzal bara babuje, alu lallan hakuri, har na sauke Al-Qur'ani a gaban iyayena, ban taba yin bara ba. Kuma wani ikon Allah a lokacin ma ina makarantar boko, to da yaya ne za a ce mutum ba zai iya Qur'ani ba sai yayi bara? Ni ban taba yin bara ba, kuma na iya Al-Qur'ani alhamdulillah. Saboda haka ƙarya ne wannan tunanin. Ko kuma a ce in kayi karatun ba zai albarka ba, sai in kayi bara. Malamin da yau yake faɗin haka a arewacin Najeriya shi yayi bara, to amma yana da ƴaƴa da yace duk sun haddace Qur'ani amma su kuma ba sa bara. To tambayar shi ne ko ƴaƴan shi ba su da albarka ne? Naje na kafa wa'azi yau kusan shekara 13 dab da kofar gidan shi a garin su. Ni a lokacin ma ban sani ba. Munasaba ce ta kama, wallahi kawai sai za ni tattar da muje mu, sai aka dauka da shi nake. Na dai san a garin yake, amma ban san cewa lasifika ta da ni kaina tana kallon kofar gidan shi bane wallahi. Sai da gama wa'azi aka ce kai malam ka da kigarwa yau. Ai ga gidan shehi can, nace to na ce ba wata garwa da na daka, dan ba nayi ne dan shi ba. Amma a cikin maganganuna na jefa kalubale cewa duk malaman da ke kara bara a yau su kawo mana ƴaƴansu guda nawa ne suke yin bara. To yaushe ne zaka tura ƴaƴan wasu su yi bara, kai kuma ka tura naka su yi karatu a Misra su zo suna ja maka baki? Wannan yaudaran musulmi ce. Saboda haka al'umma musulmi bara ba ta da alaka da karatun Al-Qur'ani. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Kun ji nau'in mutanen da bai halatta su bara ba. To sannan ya zo cikin hadisi, kuma har wai wanda al-Imam Muslim ya ruwaito shi wani dogon hadisi. Manzon Allah ya ce inna sadaqata la tanbaghi li ali Muhammadin innama hiya awsakhun nas. Sadaqa bata halatta ga Muhammadu da iyalan gidan shi ba, domin ita dauda ce ta mutane. Kuji, sadaka bata halatta ga Annabi Muhammadu ba, haka bata halatta ga iyalan gidan shi ba, domin daudan mutane ce. Shi yasa wata ran an kawo dabino sadaka, sai Husaini ko Hassan sai ya dauka sai ya sa a baki annabi bai lura ba annabi ankare kawai sai ga yaro ya fara hade dabino sai annabi ya shake shi sai da ya matso dabinon ya amai sai ya ce mishi kai baka san cewa sadaka bata halatta gare mu ba kazantan mutane ce yaro ne dan karami amma annabi bai bar shi ya ci ba amma yanzu kato na cikin tafiya kasa Hausan yaga an yi layi ana bada waina sai ya tsaya kai kuma fa ya tsaya sai ya ce a wai zai ci sadaka ne hakan nan kawai yaga ana raba waina sai ya bi layi zai ci to ai sadaka ce in ka taba yi sai ya ce a wai shi tsohon almajiri ne yo goma da kace tsoho kenan yanzu kai ba tsohon ba almajirin bane jama'a kun ji wannan hadisi saboda haka waɗannan hadisai sun bayyana mana cewa sadaka na da falala amma kuma cinta ba shi da wata falala sai ga wanda ya halatta kawai ya halatta shi ma in ya ci ba falala ya samu ba kaga annabi ya siffanta shi dangane da ita cewa kazantar mutane ce to yaushe zaka zama kai ne mai cin kazantar mutane to sa'an nan jama'a addinin musulunci yana karfafa mutane ne game da muhimmancin haɓaka dukiya da kuma neman dukiya ya zo a cikin hadisi sahihi wanda al-imamu ahmad da muslim suka ruwaito annabi ya ce idza qamatil qiyamatu wa fi yadi ahadikum fasilatun falyaghrisha idan kiyama ta tashi ga kiyama kana ji ta taso misali can wajen tudun jiko kai kuma kana nan wajen gurgurji ga kiyama ka ji labari ta taso tana daidai sabon gari tana ta kade mutane ana ta girgiza kasa ga dabino ka daga baka shuka sai annabi ya ce falyaghrisha dasa sarki ya tabbata ga Allah ina so ka dubi dabino ba gwaiba ba ba mangwara ba dabino idan aka shuka shi in ba dabino irin na yan zamani ba dabino na asalin aka shuka shi sai shekara 70 zuwa 100 kafin a fara cin ƴaƴan shi ka karanta wani labari a littafin labarin da da na yanzu wai wani dattijo ne ko a magana jari ko wani dattijo ne wani ya ganshi wani sarki ya ganshi tsoho ne tukub amma yana ta dasa dabino sai sarki ya ce mishi kai duniyan nan akwai abin mamaki tsoho da kai kake dasa dabino yaushe wannan dabino har zai yi kai ka ci sai ya ce to ranka ya dade tunda an dasa mana mun ci to shine mu ma muke dasawa wasu su ci sai kuma sarkin ya ce kai amma wannan dattijo kana da fasaha sai dibo kudi sai danka mai sai tsoho ya karba ya ce to ba gashi da dabino ya fara ƴaƴa ba tun yanzu ba gashi da dabino ya fara ƴaƴa ba tun yanzu da ban dafa ba ai ba zan ci ba ka gani ko kawai abin da yasa na kama wannan kissar shine dan ka san dabino in aka dasa shi da wani da wahala wanda ya dasa shi ya ci shi to sannan dubi ga kiyama ta taso sai annabi ya ce ga kiyama ta taso ga dabino sai annabi ya ce kar ka fasa ka dasa malamai suka ce wannan hadisin annabi ya faɗe shi ne dan ya nuna wa mutane muhimmancin aiki da kuma muhimmancin tattali da kuma muhimmancin haɓaka dukiya yanzu dan girman Allah idan kaga ana girgiza ƙasa a can wani fa'ida ne ka zo kana dasa fandisho zaka gida a nan yanzu ana girgiza ƙasa ga wasu gidaje na rushewa amma sai annabi ya ce yi dan ta iya yiwa girgiza ƙasa ba za ka kawo nan ba abin da yake cewa kenan jama'a kowa ya je nemi abin yi musulunci bai kashe jikin mutane ba Nasa'i ya ruwaito hadisi da la'asar sakaliya annabi wani sahabi ya zo ya same shi ya zo kawai sai ya tsaya kan annabi haka ya ce ban yi cefa ne ba annabi ya ce bai kace ya ce ban yi cefa ne ba sai annabi ya daga kai kalle shi sai ya ce to annabi ya nazari to shi dai dama mun ce baya cewa babu da sai ya ce tafi ka bani guri a sai ya ce kai baka da sana'ar komai ne ya ce shi baya sana'ar komai annabi sai ya ce to me kake da shi a duniya yace bai da komai bai da tsohon keke bai da tsohuwar mota bai da komai annabi yace ina kake kwana yace a gida akan me yace yana da buzu da me da matashin kai na fata da ciyawa a ciki da me yace da salka kamar yanzu kace katifa da fulo da tsohon fridge dan kwatano duk da tsatsa a jikin shi misali kawai ka kaddara haka dan ka ringa tafiya tare da zamani dan wani yaron an ce mai buzu yanzu da salka bai san me aka ce ba tsohuwar katifa da tsohon fridge da fulo gashi nan ya hu shekara 17 yayi dama dama da shi aka kawo gaban annabi annabi ya ce wa zai sai wannan buzu da matashin kai da salka sai wani ya ce dirhami biyu sai annabi ya ce ba mai kari sai wani ya ce dirhami uku sai annabi ya ce kawo kuɗi wannan hadisi ya nuna mana ana iya shiga ciniki matukar ba a karkata ba wannan ya ce dirhami biyu annabi ya ce ba mai kari wani ya ce dirhami uku sai annabi ya ce kawo kuɗi to kai kuma ka dubi yadda sahabbai suka yi imani da manzon Allah kai yanzu manzon Allah kai sai da tsohuwar katifa ka da tsohon fridge dinka in wani ne wallahi sai kafirta a wurin ya ce a wallahi ni ba zan yi wannan musuluncin ba yo gidan na ma za su a sai koma gefe guda yanzu da sarauta Allah ido annabi ya karbi dirhami uku me sai ya kwashe tsohon kaya gaba sai annabi ya bashi dirhami biyu ya ce kaga wannan ya ce eh je ka ai dirhami ɗaya ya ce je ka kai cefa ne in ka kai cefa ne gida ka dawo ya je ya cefa ne ya dawo sai bashi dirhami biyu ce kaga wannan eh je ka sayo gatari ya sayo gatari da yazo sai annabi ya ce mishi saba shi a kafada ya saba a kafada sai ya ce ila awalil madina tafi dajin oda can gabashin madina ka je kai ta sare ice ce kar ka sake in ganka sai bayan kwana 17 bayan kwana 17 sai ga mutumin nan ya dawo da sabuwar riga babban riga da hular shi ya kafo ta a gaban goshi ya shiga cikin alhazan birni yanzu ya zo yana saba riga manzo Allah ya ce a kai ne ya ce a ni ne ya ce to yanzu wannan bai fi ba a ɗauka a baka ka kunyata balle a hana ka kar ka sake roko jama'a kun ji yadda manzon Allah yake da productivity a cikin ya maida kai ka zama productive ka zama mai albarka ka amfanar saboda haka waɗannan 'yan siyasa da suke tare mutane suna ba su 2,200 da mutum guda ba su samu su ba jali da ya fi alheri da haka jama'a kun ji wannan idza qamatil qiyamatu wa fi yadi ahadikum fasila falyagharisha idan kiyama ta tashi gashi baka shuka dabino annabi yace ka shuka kar ka fasa kenan wannan yana nuna duk tsufanka da furfurarka ka samu kuɗi zaka yi kaza kar ka ce to ma in nayi ai bazan ci amfanin abun ba a'a zaka ci amfanin addinin musulunci ba azzalimi bane Allah ba azzalimi bane zaka ci amfanin kana da rai ko ka mutu dan haka karka fasa yin wani alheri idza qamatil qiyamatu wa fi yadi ahadikum fasilatun falyagharisha jama'a kuna fahimtar wannan daga ƙarshe zan cike wa'azin nan nawa da wani babi guda a cikin littafin fiqh sunna a babin mu'amalat a ƙarƙashin babin ciniki inda malai ya kawo at-tabkir fi talabir rizq sa'annan sai ya kawo al-kasbul halal sannan sai ya kawo wujubul ilmi bi ahkamil bai' wa shira ya kunna babin ciniki ya nuna mutun ya rinka sammako wajen neman arziki dan haka jama'a 'yan kasuwa ku rinka fita da sassafe ma'aikata ku rinka fita da sassafe ta iya yiwa amma ka ce ai kuma ga cikin hadisi annabi ya ce ka zama na ƙarshen shiga kasuwa ka zama na farkon fitowarta malamai suka ce wannan hadisin ya zo ne kawai don ya bayyana hadarin da ke cikin kasuwa amma za ka fita za ka je saro kaya kar ka bari karfe 10 ta yi kana sallah asuba fita za ka tafi gora karfe 6 na asuba ka fita birkiloli masu gini da aikin kwalta karfe 6 na asuba ku fita kar ka sace sai rana ta daga sai hantsi ya daga kai kuskure ya kawo hadisi akan haka daga cikin littafin sunan tirmizi annabi yana addu'a yana cewa allahumma barik li ummati fi baku fi bukuriha ya Allah ka albarkaci al'umma ta wadda take sammako wajen fita nema ina fata an gane dan haka annabi ya kasance ko tawaga zai aika ta yaki da sassafe yake umarnin su ainihin su fita jama'a kun gane shine aka ce wa kana idza ba'asa sariya aw jayshan ba'asahum awwalan nahar sannan shi sahabin da ya ruwaito wannan hadisi sunan shi sahar da yaji annabi ya umarci al'umma da fita da sassafe aka ce kana sakharu rajulan tajiran dan kasuwa ne wa kana idza ba'asa tijaratan ba'asa awwalan nahari fa asra wa kasra malu idan zai aika yaran shi kasuwanci sai ya ce su fita da sassafe sai Allah ya albarkaci dukiyar shi sai ya zama mai kuɗi wannan hadisi sahihi ne yana cikin sunan at-tirmidhi to sa'an nan sai kuma in za ka yi sadaka in za ka tara kuɗi da ake cewa a nema kuma ka nema da halal domin akwai kuma wasu waɗanda azozi irin waɗannan sai suka tunzura su sai suka ga bari su je su nemi kuɗi na ya amfani da kalmar suka tunzura su saboda in aka ce an wa'azantar da kai aje a nemi kuɗi ai ba nufi ake aje a nemi kuɗi ko ta wace hanya ba kun san abin da yasa nake wannan magana jama'a na san ina ɗaya daga cikin waɗanda ke wa'azi akan irin wannan aƙida ta cewa ustazai da malamai masu da'awa ku je ku nemi kuɗi na haɗu da wasu da yawa a Abuja da Port Harcourt da Lagos suna neman kuɗi da hujjar cewa ai ni da makamantana muka yi wa'azi a nemi kuɗi amma sai jini na same su suna neman kuɗi a wuraren da basu halatta ba suna harkokin kasuwancin da basu halatta ba to ko da muke cewa a nemi kuɗi ba muna nufin a nemi kowaɗanne irin kuɗi ba ko kun fahimta jama'a dan haka Abuja za ka je ko Lagos Port Harcourt za ka je ko Makka akwai sana'o'i waɗanda suka halatta idan baka samu sana'ar da ta halatta ba kar ka shiga sana'ar da take haramun dan ko je wani yayi mun waya yana cewa shi ma'aikaci ne na gwamnati albashin da ake bashi baya isa shi sai suka shiga harkar man fetur da harkar gas amma sai suka zama suna da rauni a wajen abin da ya shafi jali to shin za su iya zuwa su karbo bashi daga banki domin su zo su zuba a cikin harkar kasuwancin su sai na ce to ai da ni da kai mun san cewa banki yana mu'amala ta haramci yana mu'amala ta kuɗi na ruwa yana mu'amaloli na abubuwa da yawa waɗanda suke haramun ne to irin wannan halin da kake magana bai daga cikin halayen larura da za su halatta maka mu'amala da banki dan haka bai halatta ba to haka dukkan abin da zaka yi na nema da bid'a ka tabbatar da cewa ka takaito akan abin da ya halatta Zainab matar Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin gidan Annabi take sana'a amma Allah ya azurta ta da dukiya mai yawa har take sadaka har ta shahara da sadaka sai wata ran Annabi ya faɗi wata magana yace idan na rasu wadda za ta riga ku rasuwa bayana ita ce wadda ta fi ku tsawon hannu sai mata Annabi suka je suka samu kara ice wance zo ki gwada aka gwada wannan ke gajeruwa ce sai aka zo kan saudatu doguwar mace ce ta fi kowa tsawo cikin matan Annabi sai aka gwada to saudatu to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to sai aka fara buga mata kirji ana ganin to ai ita ta fi kowa tsawo dan haka hannunta ya fi na kowa tsawo kuma fab sai Zainab ta mutu sai da Zainab ta mutu sai suka gane ashe ba tsawon hannu na hakika ba miƙawa Zainab tana da sana'ar yi dan haka ta fi kowa sadaka har aka sanya mata suna ummul masakina uwar miskinai uwar masakai duk wani miskini sai lankwaso gidanta yazo ya ci ya sha matar Annabi ce tana yin haka ne don me dan tana da sana'a mata da kuka zauna a cikin gida ba kwa sana'a ba daidai bane ku shiga cikin birnin Kano ku gani tun muna dalibai zaka je ka ga yayin da wata take yin shinkafa da wake tana sayarwa a cikin gida ana zuwa ana ci a kofar gida haka ne ko wata kuma tana nan ita kuma tuwo take yi matan Kano fasaha ce da su sai kawai sai suka je sai kuma wata ta kirkiro sai ta dafa tuwo da la'asar karfe 5 sai ga tukwane ana ta dafa tuwo ba tuwon dare bane in aka gama sai a kwashe shi sai kuma sai abu sai a ninke shi a tukunya kuma sai a sa leda gari na wayewa asuba sai a fito da wannan tuwo sai a yanyanka shi sai zama sauran tuwo a dumama miyar kuma sai kaga manyan alhazan birni da yan boko suna ta aiko da kwanuka irin na zamani na bature sai kaji mutun ya ce Alhaji ya aika ni a bada sauran tuwo na nawa na naira 500 tun duniya na kwance yanzu sai kaga an aika da katuwar kula haka sai ya ce Haji ya sauran tuwo ake so na 3000 wallahi akwai wanda har muka ga makaratu mu dai Haji ya sauran tuwo muke ce mata ban ma san sunan ta ba Haji ya sauran tuwo kawai ita sauran tuwo take sayarwa sai kaji ta tafi kauyen su yar gwarza ce ta biya mutum 10 aikin haji tana nan a cikin gida wannan ana magana shekara 20 da to mata me yasa ba ku zauna ki zauna hawan jini ya kama ki zauna sai dai ki kwalliya ki sa jambaki da gazal ran da ya kare ki wulakanta to kuma wannan baya nuna irin abin da yau wasu mata suke yi tace saboda za ta kare mutuncin kanta bari ta zama yar kwangila ita ce ma'aikata kaza wurin yalla baiwa na idan wani afifi ne wani ba afifi bane sannan in kina sa hijabi da niqabi ba za a baki kwangila ba sai kina sa riga mai zulumbuwa wadda take fitar da kwankwasan ki take nuna tudun nonan ki sai kina jambaki da gazal sai kina sa gyale to ashe kuma wannan mutuncin ki ake ba kwangilar daga baya ba kuma barna iri iri tana faruwa Khadija ta yi kasuwanci ko bace ba a ina ta yi kasuwanci a cikin gida ba ta taba fitowa ko kofar gida ta kafa shago ba kasuwancin ta tana diban kudi ne ita Khadija ba kudi take ba kaya take baka ka sayar ba a'a za ta dauki kudi ne sai ta baka miliyan 2 ka tafi Sokoto ka je ka siyo gyada daga nan Sokoto ka wuce ka kai gyadan nan Asaba idan ka siyar da ita a cikin amana saboda suna da ethics suna da dabi'u na gaskiya a cikin amana nawa ka siyar da wannan gyadar miliyan 1,600 nawa ne ka kashe kudin kaiwa da mota nawa ne kai kaza karshe sai a dawo da riba sai a ga ribar 300,000 sai Khadija sai ta rike 200,000 sai ta baka 100,000 kai kuma ka san me za ka yi sai ka dauko kaninka sai ka bashi wannan 100,000 sai ka tasa shi gaba in kuka tafi sai ka wuce mai gaba sai sai maka kaya naka ne sai aje kuma sai a siyar kai kuma sai a ciyo ribar naira 70,000 sai ka bashi 20,000 kai kuma sai ka rike 50 kafin wani lokaci sai ka zo ka zauna gaban Khadija kai gaisuwa ranke dade nagode ga dukiyar nan da aka bani shekara 5 ni ma Allah ya fitar min da tawa yanzu ina kasuwanci a cikin haka kuma shi ma sai ka ga yayi kanin shi jama'a kun ji abinda mother Khadija ta yi radiyallahu ta'ala anha the greatest woman in the history of Islam wannan ita ce Khadija a kasuwanci ba a batta a baya ba a sadaka da alheri fa aka ce ita take wa annabi guzuri in zai tafi ibada sannan duk sanda matsalar dukiya ta taso wa annabi Khadija ce take tsayawa goyen baya Khadija imani Khadija tsayawa Khadija dan haka lokacin da as-sayyida Aisha taji annabi ya yabi Khadija tace wai kai wace irin mace ce wannan kullun kana yabanta bayan ta mutu Allah bai canza maka wadda ta fita ba Aisha tana isharar kanta ita Aisha abinda take gani tsayayyen nono da tsawon jiki da kyan fata da yarinta shi kuma annabi ba wannan yake nufi yana duba quality ne sai dubi Aisha sai ce Allah bai canza min wadda ta kaita ba balle wadda ta fita sai ce zauna ki ci sai ce Khadija ta yi imani da ni lokacin da duk duniya aka kafirce mu duk duniya an kafirce an ce ƙarya yake Khadija ta ce gaskiya yake sai ce kin ji Khadija Khadija ta bani sanda duk duniya aka hana ni Khadija ta tsaya min lokacin da duk duniya aka watse mu sannan Khadija ta goyi bayana a lokacin da kowa ya watse annabi ya bata ansa ne dan ta ce wai wace ce Khadija ne amma ba ta yi tambaya bane ta neman amsa tambaya ce ta kaskantarwa mece ce Khadija bayan gani haka take so ta ce shine annabi ya kwantar da hankalin shi yace kin ji Khadija dan haka sai ya dawo ya sake bata ansa cewa Allah bai bani wadda ta kaita ba balle wadda ta fita kun san me ya jawo wannan magana suna zaune da annabi da matan shi ne sai annabi ya hangi wata tsohuwa sai zambar sai tashi sai kwanta rawanin shi sai ya shimfida sai je ta rotso huwan nan yazo ya zaunar da ita sai matan suka ce wannan wace tsohuwa ce haka haka yanke mana hira kai kaza ka yace kanata atina ayyama khadija kawa khadija ce khadija tana da rai tana zuwa gidan shine aisha tace wai kai kenan da an yi magana khadija 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 wai wace ce khadija ne manzo Allah yace kin ji khadija to ashe farkon karatu ne nan da yamma tai sai manzo Allah ya zo ya kwankwasa wa aisha fito yace khadija ta yi imani da ni sanda aka kafirce ta bani sanda aka hana ni ta yadda da ni sanda aka ki ta tsaya min sanda aka watse ta yi kaza kin ji khadija tace yamma gari ya waye fito sai da annabi ya kwana 30 kwana 30 ya nemi ta haka safe da yamma ka karanta hadisin yana nan a cikin sirru alamin nubala da isnadi hasan Aisha tace in Allah ya so wannan bala'in da na saka kaina ran da duk annabi ya hakuri ba zan saki ambaton Khadija ba sai da alheri to annabi miji ne mai amana annabi wafi ne annabi mutumin kirki ne annabi baya cin amana kadan baka da rai Khadija ta rasu madadin asata a shafe ta amanta da ita ina kai ran nan sai Fatima ta ce ya manzon Allah naji wani aljanna wani uwata da ta yi gudunmawa a addinin nan ban ji matsayinta ba manzon Allah ya ce Khadija ke magana ta ce kwarai ya ce ai Khadija albishirinta da gida a aljanna gidan na karau gold na zinari sannan babu hayaniya a gidan sai aka ce Allah ya wa Khadija sakamako ne da irin yadda take duk abin ya faru mata suna hayaniya ko ita Khadija natsuwa take Annabi ya je ta hada mai abinci ya je ya yi ibada ya dawo ran nan sai dawo a firgice yace na gano aljani aljan Khadija ba ta yi firgita ba sai ta ce natsu ba aljani ka gani ba ka ga natsuwa ta farko kai yanzu kai ka fita wa'azin kasa ka dawo karfe 2 ka ce ka hadu da aljani wajen GRA ba za ta kwana a gidan ba ta ce alje kai kanka ihu za ta yi ta ce wallahi ya zama aljanu shi kenan gida ya watse ina fata an gane amma ka duba Khadija da ya dawo yana firgice ya ce na ga aljani sai ta natsu sai ta ce ba aljani ka gani ba ce ai Allah ba zai cutar da kai ba yaushe Allah zai ba aljani ya wulakanta ka kana sadaka kana alheri kana zumunci kana zaman lafiya ta faɗi qualities sai ta ce amma barin kai ka wurin dan uwana malami ne ta kai shi malami ya fassara ya ji cewa ba aljani bane daga bakin masana to amma sun dawo suna zauna a daki ko sai ga wannan halitta ya fi sake bayyana sai annabi ya ce yawa gashi nan kin ganshi aljani ne sai Khadija ta ce kana tso ka gani fa yanzu da ya gano shi a daji ne yanzu ya biyo shi daki me kake da ta windo za su fita da ta wando za su fita amma Khadija sai ta ce ka natsu sai ta ce wa annabi duban shi da kyau kana ganin shi ita ba ta ganin shi kana ganin shi yace ina ganin shi sai ta rinka tura kallabinta haka baya kana ganin shi yace eh ina gani yana baya kana ganin shi yace eh tana gama buɗe gashin kanta sai ta ce kana ganin shi sai ta ce ba aljani bane mala'ika ne sai ta ce in aljani ne in ya ga ina buɗe gashin kaina zai matso ne amma mala'ika ba zai zauna inda mace ta bude gashin kanta ba ka ji karatun Khadija ya fi digiri wane diploma wa yake magana NCE karatun Khadija ilimi ne take da shi to wannan natsuwar tata da Allah ya bata gida a aljanna ko sai annabi ya ce gidan natsatse ne ba hayaniya shiru yadda take a natsa haka gidan ta yake a natsi jaza'an wifaqa Allah ya yarda da Khadijatul Kubra amin karshen wa'azina shine zan cike mana wujubul ilmi bi ahkamil bai'i washira ko da aka ce ka nemi kuɗi to ka je ka nemi ilimin addini dan ka san irin kuɗin da suke shigo maka ka san irin yadda zaka fitar da kuɗin saboda na lura yanzu mutane suna neman kuɗi kawai kuɗi suke nema saboda haka mutum zai iya ƙarya mutum zai iya rantsuwa to ita kuwa rantsuwa a cikin ciniki koda akan gaskiya ce ko to makaruhi ce koda akan gaskiya ne wannan agogo nawa ne sai in ce wallahi ni ma naira 500 na saro shi gaskiya na fada amma rantsuwar da nayi sai annabi yace ta debewa abin albarka dan haka rantsuwa malamai suka ce bata halatta a cikin ciniki ba koda akan gaskiya ne to balle rantsuwa akan ƙarya sai malamai suka ce ita take sabbaba gobara dan haka jama'a idan ba ku nemi ilimin kasuwanci ba za ku je ku tara dukiya na farko ta hanya haramun na biyu in kuka tara ta sai ku rasa me za ku yi da ita sai kuma ka koma yanzu tara ta kawai kake so kai to daga lokacin da ka koma tara ta kake so kai to ba za ta taba taruwa ba ba za ta taru ba idan kana neman dukiya dan kai gida ko ka sai mota ko ka samu abinci sai kaga ka samu to kar ka sake saboda jahilci ka koma kana neman takassur tara ta kana neman kafuwa ne kana neman kai kadai za a yi labari to ba za ta taba taruwa ba abinda nake nufi shine ba za ta taba kaiwa sanda zaka ce kai yanzu kam na tara ta bari in daina ba shi yasa zaka ga duk wanda yace zai sarfaci siyan mota saboda neman burgewa ko saboda yayi zaka ga ba zai daina ciniki da yan sambo ba ka san yan sambo masu sai da motoci duk mutumin da ya zama zai ta gine-gine ne ba zai ainihin tsaya ya gina iya abin da yake bukata ba to ba zai rabu da dillalai ba duk mutumin da ya zama mata ike sha'awa ba matan aure kawai ba to ba zai gaji da aure saka ba saboda haka komai a duniya ka tsaya ka nemi ilimin shi samun ilimin shi shi zai samu maka da regulation shi zai samu maka da contention natsuwa da gamsuwa in ba haka ba zaka shiga fitina dan haka malam Saidi Sabit professor ne a cikin ilimin fiqhu a jami'a ta Ummul Qura dake Makka ya rasu yau shekaru 13 ko 14 da suka gabata mutumin kasar Masar ne Allah ya gafarta mishi yace yajibu ala kulli man tasadda lil kasab yana wajaba ga duk wanda ya tinkari neman dukiya ya zama dan bid'a yana neman kudi an yakuna aliman bima yusahihuhu wa yusiduhu lalle ne ya san abin da ke gyara cinikin shi ya kuma san menene ke bata cinikin shi kaga kenan duk karatun da kai in dai karatun ka iya ishmawi ne to bai halatta kai kasuwanci ba kenan dan qawaidi ahlari ishmawi duk babu bayanin kasuwanci a ciki inda aka fara bayanin kasuwanci a cikin littattafan nan shine me iziya duk karatun ka na hadisi idan dai riyadus salihin ne ka karanta da 40 hadis to har yanzu da saura sai kai bulugul maram dan haka jama'a ka je ka san irin kasuwancin da kake me Allah ya ce game da shi kar ka taba cewa ai wannan kasuwancin a musulunci bai san shi ba dan yanzu wadannan da suke harkar telecommunication sai ai a lokacin da aka saukar da musulunci ai babu telefon a duniya eh babu telefon shi musulunci ai ba yana da ilimi ne na rassa ba yana da ilimi ne na asali dan haka duk abin da yazo sai ya zama ga inda musulunci zai dora shi shi yasa muwatta shine mafi girman littafi a ilimin kasuwanci Ibn Taymiyyah da kanshi sai da jinjina mu Malik da muwatta me yasa saboda Malik iyayen shi yan kasuwa ne malaman shi yan kasuwa ne ya girma a cikin shago don haka ya san kasuwanci don haka a cikin muwatta har yau akwai kasuwancin da ba a fara yin shi ba a duniya shi yasa an kuka samu ƙwararren malami ya karantar da ku muwatta irin yadda muka samu malam Aqiyatu Muhammad Salim wallahi za ku sha karatu in aka zo wani wurin wani kasuwancin sai ai ta muku bayani ku kasa fahimta saboda gaba ɗaya ba a fara irin shi ba amma kana da basira zai bude kwakwalwarka kai kuma sai ka je kai ma ka fara sanin cewa kun samu formulas ne kun samu principles ne to menene za ku yi ko kuma ku je ku ci gaba kasuwanci yana nan da yawa jama'a wajibi ne in kana kasuwanci aikin gwamnati kake malamin makaranta ne kai noma kake kiwon kifi kake kiwon kaji kake mai gadi ne kai a wanki da guga kake dole ne a wannan sana'ar taka ka san me ya halatta me bai halatta ba domin akwai masu kananan sana'o'i da yawa irin wannan sai ya dauka cewa ai kaza ba komai wanki da guga zaka yi mutum sai kawo sabulu ya baka sai kawo kudin wanki da guga ya baka sai sabulu ya ragu komai kankanta shi ka dawo da shi in ka ci ragowa ka ci haram sai ka da mishi da shi a kai yaro ne a gidan wani sai dauki kudi ya baka wani eh ga 20,000 je kaka siyo min ragon layya da kaje sai ka ainihin siyo rago na 20,000 kawai sai ga wani ya fado cikin kasuwa sai yace don girman Allah ka sai mai da ragon nan 40,000 shi kawai wannan ragon yake so ba abin da ya hana ka zaka iya sayarwa sai ka sayar mai 40,000 sai ka koma sai ka siyo rago na 20,000 sai ka dauko rago ka kawo mai gidanka tare da 20,000 din sai ka fada mai yadda akai ka san me yasa ba kai haka ai ba kasuwanci ya tura ka ba aikin ka yayi dan haka duk wani kuɗi da ka samu nashi ne ka san ma'ana haka ka san implication din haka in the Islam under the Islamic finances ka san ka'ida haka da ɗan fashi za su kwace kuɗin ba za a ci tarar ka ba sai an zarge ka amma kai yaron shi ne sai ya dauki 50,000 ya baka yace ka je Kano ka siyo ƴaƴan shi shadda za a yi musu dinkin sallah tsautsayi sai ya kama ɗan fashi sai suka kwace kuɗin ba abin da zai sa a tuhume ka sai dai in da ma ba a yarda da kai ba amma in dai yarda ce ta sa aka baka don kada ka ce mai gida wallahi ɗan fashi sun tare mu sun kwace kuɗin mai gida bai da dalilin ya ce meye alama haka sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma ba za a ce to a cikin kuɗin albashinka da ake baka 700,000 duk wata za a rinka cire 300,000 har sai an maida 50,000 din nan ban akai haka an zalunce ka to kaga ko tunda haka ne to duk wata riba da zaka ci a karkashin kuɗin aikin shi to ribar tashi ce ba taka ba baka da kokobo a ciki to yanzu in ba kai karatu ba zaka san wannan to wannan ɗaya ne cikin ɗari na abubuwan da mutane suke wanda ba daidai ba ko kun fahimta jama'a yanzu kamfanoni na telecoms sai ka buga waya sai ta freezing sai ta cije kana hello hello can baya jinka kai kuma nan kana jin shi kana gama sai ka ji dillin dillin sai a ce naira 30 an ci 30 akan me ba kai magana ba tunda baka ji shi ba bai halatta ba kuma wannan dokar haka take a karkashin NCC karkashin hukumar ba da lasisi na sadarwa amma a Najeriya da yake an maida mu jakuna sai a cire kuɗin kuma NCC tana nan Standard Organization of Nigeria wane ne customer duka lauyoyin suna nan amma suna ji ana cutar mu amma duk wanda ya karanta telecommunication ethics ya san cewa wannan kuɗin za a dawo maka da su saboda ba a yi maka services din ba to kun ga duk waɗannan suna daga cikin hatta jahilci game da duniyar yau ta kasuwanci ita ma sai ta taimaka a cuce ka yanzu banki akwai abubuwa da yawa waɗanda suna yi da kuɗinka wanda yake ba na riba ba ne amma ana amfani da jahilcinka game da ilimin kuɗi a wannan zamanin sai a je a juya kuɗinka ƙarshe har sai a zo a ɗora maka duk wata sai a ɗora maka wani abu da za a binna amma asali kuɗinka suka ɗauka suka je suka yi kasuwanci ba na riba ba ku kiyaye akwai na riba akwai na kaza amma wanda duk ya san harkokin banki a yau banki zai gane cewa financial institution ne wata cibiya ce ta harkar kuɗi kowace irin harka ana yi Allah madaukakin sarki ya taimaka malam ya ce litaqa mu'amalatuhu sahiha domin kasuwancinka ya zama ingantacce wa tasarrufatuhu ba'idatan anil fasad duk wata mu'amala taka ta zama ta yi nisa daga barna faqad ruwiya anna umar radiyallahu anhu kana yatufu bis-suq har ruwaito cewa sayyidina umar yana yawo cikin kasuwa yana dauke da dorina wa yadribu ba'd at-tujjar bid-dirra yana sanya dorina yana dukan wasu ƴan kasuwa wa yaqulu yana cewa la yabi'u fi suqina illa man yafqa wanda duk bai san addini ba ba zai kasuwanci a cikin kasuwar mu ba wa illa in kuwa muka bar shi yana kasuwanci a kalar riba lallai zai ci riba sha'a am aba ko ya so ko ya ki dan haka Umar da kanshi sai yawo sai yana tsayawa yana observing naka ka ci gaba da kasuwanci yana ganin ka da ya ka kauce sai zabga maka sai ce a rufe shagon ba za a taimake ka ka ci haram ba sai ce ka tafka koyo ilimi tukuna abinda Umar yake kenan amma bari ku ji abin takeici da mallan ya fadi yace wa qad ahmala kaseerun min almuslimin al'an ta'allum almu'amala ayyo da yawa daga cikin musulmi sun ainihin yi watsi da ilimin mu'amala abin da ya shafi harka kasuwanci harka aure harka zamantakewa yau da yawa musulmi sun yi watsi da ita wa aghfalu hadhihi an-nahiya sun yi sakaci game da wannan bangare wa asbahu kuma sai suka waye gari la yubaluna bi akli al-haram ayo musulmi ba su damu da cin haram ba mahma zadar riba di yadda riba ta karu wa tadafa al-kasb di yadda farashi ya karu tsada fa haramun ce ita ma wani nau'i ne na cin haram ka kiyaye tsada ya zama mutane suna siye amma suna jin kai musu tsada ita ma haramun ce kisa muna da wata uwa a muciya Allah ya gafarta mata gata nan tuwo take ita ma lokacin ta danta ma uci ne sun rasu ita da dan da abin tana sai da tuwo da rana dan yana kawo mata nama tana yin farfesu uku abin da ake kira ragada da to ita ba ta son tsada ita ba ta son tsada sam a rayuwarta na ka sai yara su gane ta Hajiya zuba min tuwo na kwabo nama na kwabo ta zuba maka tuwo na kwabo Hajiya yanzu nan saboda Allah Hajiya tsada kika sai ta ce auzubillahi dan nan kawo kawo ka da Allah ya nuna mana tsada a ni wallahi Hajiya tsada kika sai ta ce sai ta jibga maka yaran muciya kuma hai daga ba su ci nasu haramun din nan sai ba ta kwabo biyu Hajiya ragada da sai ta zuba a wallahi ta Allah Hajiya ji kin kyautata mu amma wallahi yau kin yi min tsada sai ta kamfato sai ta zuba to dan mahauci ne sai zo hada kudin ko kudin kayan miya bai fita ba na ragada da gobe ma dole ya sake kawo mata Hajiya eh ki daina tace a ita wallahi ba ta son tsada idan abu ya tsada ma ba ta iya ci Allah ya gafarta mata uwar Alhaji tsoho ce gashi nan mahauci gidan shi na kallon NTC ta baku Allah ya yafe mata jama'a kun ji wannan mallai yake cewa wa qad ahmala kaseerun min almuslimin al'a ayo musulmi da yawa sun yi watsi da ta'allum almu'amala wa aghfalu hadhihi an-nahiya muslimi sun yi sakaci game da wannan nahiya ba sa neman ilimi game da harkar neman kudi wa asbahu la yubaluna ba la yubaluna bi akli al-harami ma ma zada ar-ribh wa tada'afa al-kasb di yadda riba ta ninka di yadda kaya suka yi tsada muslimi bai damu ba kun san mafi sharri daga cikin wannan mafi sharrin riba da muslimi suke ci a duniya a yau musamman a Najeriya mafi sharrin tsada da ake wa musulmi a yau ita ce tsada lokacin azumi da sallah wani abun mamaki duk abin da muke amfani da shi mu musulmi a lokacin azumi bai da alaka da kafirai ko kada suga dai dan gwata ne ke yi musulmi ne dan musulmi jikan musulmi tattaba kunnan musulmi sai me gero musulmi ke nomawa tsakanin jigawa da Kano da Fatoskum da sauransu sai wake da ake cin kosai daga Fatoskum ake kawo shi da Sokoto sai man gyada mu muke matsa abun mu gyada a Kano ake yin ta da Sokoto da Katsina sai dabino daga Niger ake kawo shi in yayi nisa kenan ba haka ba daga jigawa ko Kano ko Katsina ko Jibiya to sai kunu shine geran shaddojin musulmi ne ke sai da su ka shiga kantin kwari duk inda kayan sallah suke musulmi ke sayarwa in kaga arne yana sayarwa ba irin kayan musulmi bane galibi to dan girman Allah yanzu azumin Ramadan ya zama laifi to musulmi ku ji tsoron Allah na sha fada muku tun muna yara gashi nan Harmony wurin sai da takalmi anan yana kallon First Bank a yanzu an daina sai da takalmi lokacin Christmas zaka ga an sa Christmas bonanza to amma alhamdulillah wani abin sha'awa duk kasashen musulunci na Larabawa lokacin Ramadan su ma haka suke Ramadan bananza da haka muna roƙon manyan ƴan kasuwa irin su shagalin ku irin su Albabello Allah ya ƙara albarka a dukiyarsu amma muna roƙon su idan azumi ya zo su rinka yin bananza ta kayan gini da kayan abinci da kayan suturu kuma in suka yi kar su batta ta wuce haka su daga hannu ya Allah saboda albarka kyautatawa da newa musulmi Allah ka ƙara rike min dukiyata wallahi za su yi mamaki ku je kasuwar kurmi ku gani in ka tafi kasuwar kurmi dab da shiga kasuwar kurmi in ka bi ta layin asibiti bayan asibitin Murtala dama hannun hagu akwai gidaje za ga goro ake sayarwa akwai wani dattijo tun lokacin nan yana da shagon shi kun aka zo siya da kaya sai yau nawa ake sai da kaza sai ya rage wani abu sai ya ce muna son albarkar manzon addu'ar albarka addu'ar manzon Allah ta dibu annabi yayi addu'a ya ce rahimallahu imra'an samhan idza ishtara samhan idza ba'a Allah ya ji kan mutumin da yake siyowa da sauki ya siyar da sauki jama'ar musulmi wallahi wanda di ya bi addu'ar manzon Allah zai samu albarka kun san dattijo dan yanzu Allah ya dauki ran shi ya tara dukiya mai yawa Allah ya albarkaci ƴaƴan shi kun san abin da zai baka mamaki ƴaƴan shi da ya aura a cikin garin Kano suna gidan aure za su zo suna sai da goro a cikin gida amma ƴaƴan shi kadai ake bi har lungunan Kano wannan binciken kun san yaushe ne shi makon da ya wuce da naje Kano kun san me ya faru a cikin waccan laccatawa zaka ji har ina tantamar ko dattijon nan na da rai ko sai na tafi gidan kawai sai aka ce ai ya rasu to nayi karatun soro a anguwar Gwangwaza kusa da nan sai na ce ni dalibi ni almajiri ne na taba karatu a nan Gwangwaza kaza 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 da ga bayanin da muka sani sai suka ce ai wannan albarkar yanzu duk ta bu zuriyar shi anguwa kaza akwai ɗan shi kana zuwa da ka ce wance mai goro a gidan miji ake kawo mata goro a gidan miji take siyarwa amma an kazo da safa za ka ga yara sun yi layi da safan kazo za ka ga a gidan shi a lokacin yana da rai da muka sani yara sun yi layi a gaban shi ga sauran masu goro amma kun san nawa yake ragewa wani lokacin yana rage naira 1 ne wani lokacin sile 5 amma bari ku ji sirrin albarkar in ya fito sai ya addu'a sai ya yi salati sai ya addu'a sai ya yi duk abin da zai yi sai ya ce to yau nawa ake sai da kaza sai ya ce kaza nan take sai ya rage kaza sai ya ce addu'ar manzon Allah Allah ya sa ta bi mu wato shi ya yi imani da manzon Allah ne ina son ku gane muhimmancin kenan ya yi imani da manzon Allah ya yi addu'a to ina son addu'ar ta bi shi to ba kudin ne albarkar ba ina son ku gane natsuwa da kwanciyar hankali ya samu natsuwa zaka zo ka same shi ya zauna ya sa fararen kayan shi ya fesa turare in yazo sai ya ce to salati 10 ga annabin akai salati aka tofa akai aka duk abin da za a aka gama sai ya ce to yau nawa ake sai da huhu kaza sai a ce kaza sai ya ce to mu namu kaza za mu siyar Allah ya sa addu'ar manzon Allah ta bi mu addu'ar ce yanzu ta bi zuriyar shi har gidan aure to jama'a ba za a san haka ba sai in an yi kasuwanci da ilimi wa hadha khata'un kabiru mala yace wannan babban kuskure ne yajibu an yas'a fi dar'ihi kullaman yuzawilu tijara liyatamayyaza lahul mubah min al mahdhur duk wanda yake kasuwanci yayi kokari ya san ilimin kasuwanci domin ya kawar da dukiyar shi daga haramu wa yatiba lahu kasbuhu dukiyar shi ta zama ta halal wa yub'ida an ash-shubuhat ya kauce wa duk abin da ya san yana da rikici bi qadar al imkani da gurgurdan ikon shi قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم sai cike da cewa manzon Allah ya ce kuji manzon Allah ya ce talabul ilmi faridatu ala kulli muslimin manzon Allah ya ce neman ilimi farilla ne akan kowane musulmi ya kara da lafazin muslima amma lafazin da ya tabbata dai talabul ilmi a faridatu ala kulli muslimin shi ya tabbata to in ya tabbata haka to kalmar muslim ta hada hadda musulma mace to tunda neman ilimi farilla ne jama'a daga ciki har da neman ilimin kasuwanci dan haka lokacin da kaje aka dauke ka aiki ka san hukuncin abin da kake koko kai kaje neman kudi ne to jama'a ku fada ka game da wannan jama'a musulmi annan ne ainihin wa'azi na zai tsaya kuma insha Allah ta'ala ina fatan Allah madaukakin sarki ya sa albarka abubuwan da na fadi amma kafin in jabirke in tsaya cik zan yi wasu isharori kamar haka malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai zuciyarsu bata mutu ba da sunan addini ba sa karban sadaka balle taimako hadisi ya zo sahihi cikin sahihul bukhari sahabi abdurrahman bin auf ya iso madina yace mutanen madina suna da dabi'u wanda in ka iso sai a dau gida a baka a dau gona a baka a dauki mata a baka
yana isowa sai aka hada shi da wurin mutumin Madina yace ga gida sahabi Abdurrahman yace Allah ya sa albarka game da gidanka Allah ya sa albarka game da kasuwa da ka bani rumfa Allah ya sa albarka game da gona matarka kuma Allah ya sa albarka domin mutum yana da mata biyu ko uku ko hudu sai saki daya daga cikin matan da shi bakon zai zaba zai fito maka da su ne sai ce zabuwar da kake so in ka zaba sai sake ta tayi idda a dakin shi sannan kuma ya raba gidan ya baka rabi ya biya maka sadaki ya daura maka aure da ita ya je kasuwa ya raba rumfa da kayan ciki ya je gona da amfanin gona ya raba ya baka amma shi Abdurrahman da aka nuna mishi duk waɗannan abubuwan sai yace Allah ya sa albarka dilluni ala suq sai yace nuna min kasuwa sai aka nuna mishi kasuwar Madina dama manja yake siyarwa a Makka da yazo Madina aka nuna mishi ɗan manja da yaje to kun ji abin da muke fadi ka zama kana iya kirkiro wani nau'i na kasuwanci kakka zama kawai tubushari mana kwakwalwarka ba ta aiki da yaje aka nuna mishi ɗan manja sai ga duk suna sai da manja ne galan jarka drum da haka sai dai ka so ka sai galan to sai ga to galan ai wata ran bukata za ta kama sai dai samu kwalabe sai dan samu tebur din shi shi sai kirkiro sai ya samu kwalabe kwalbar APC kwalbar kutumbutsa kwalbar star irin haka wannan naira kaza ɗan mutsi mutsi duka sai zuba nan da nan sai aka ce ai ga wani dan kasuwa shi ba sai ka sai galan ba sai gaba da yaran anguwa sai suka yi layi akan shi kafin kwana biyu shikenan sai jalin shi ya karfi amma kun san da ya fara bai isa kasuwar da kokobo ba ya isa ne je ya samu dan tebur ya gyara sai ce da Allah alaji ba ni jarka guda kafin yamma da haka bashi ya karkasa yamma na yi ya mai da balance ya rike nashi da haka ya fara labari ya yadu a Madina duk yaran in an aiko su siyan manja sai su ta wurin shi dan yanzu shi yana siyar da kwalba to nan da nan sai kasuwancin shi ya karfi amma saboda hikima sai ya rike wancan kasuwancin sai bude wani yaro shago sai aka ci gaba ana sai da irin wannan fici-ficin kasuwa don shi ne asali kuma ana samun alheri shi ma sai je bude yana sai da jarkoki da galan da drum Abdurrahman ibn Auf daga ƙarshe ya zo ya zama multimillionaire ya rasu a duniya ya bar kuɗi waɗanda ba za su gaza miliyan 20 ba na Najeriya banda gidaje da gonaki da sauransu akan haka aka samu wani malami ya ainihin wato abin nan Salman Saad Al-Auda ya rubuta littafi dilluni ala suq ina kasuwa take wannan ita ce laccata ta gaba dangane da wannan babu zan zo in yi wata lacca dangane da kasuwanci amma a nan gaba wadda na dade ina yin ta taken laccan ma da zan sa daga wannan hadisin ne ina kasuwa take daga wannan hadisin za mu ainihin yi laccan insha Allah to sannan ga wani littafi da nake kwadaitar da ƴan uwana ɗaliban ilimi malamai kwatini sun san waɗannan littafai sun karanta su sunan wannan littafi al-hasu ala tijara was-sina'a wal-amal wal-inkaru ala man yadda'i tawakkal fi tarki al-amal wal-hujjatu alaihim fi zalika sunan wannan littafi kwadaitarwa game da kasuwanci da sana'a da aikin hannu da kuma yin fada ga duk wanda ke da'awar dogaro ga Allah ta sa ya daina aiki da kuma kafa hujja da za a yi musu akan haka wannan littafi mai littafin ya rubuta shi a cikin karni na biyu ko karni na uku kuma ya rasu a farkon karni na uku ya rasu hijira na da 311 ka lissafa ka gani yau shekarar shi 1129 ko da 31 da rasuwa ko da hudu wato da yau shekarar shi 1100 da wani abu da rasuwa almajirin Imam Muhammad ne al-Imam al-Khallal ina fatan malamai su nemi wannan littafi ko ɗaliban ilimi su nemi wannan littafi yana kwadaitarwa ne game da kasuwanci da sana'a da aikin hannu kuma yana fada ga masu cewa sun dogara ga Allah kun san Umar ya shigo masallaci wata rana sai ga wasu mutane da hantsi duk an tafi kasuwa su kuma sun dawo masallaci sun zauna yace ku ba sai suka ce ranke da dai mun dogara ga Allah yace kai ku tashi ku tafi mu ba mu dogara ga Allah ba da muke nema dan haka jama'a ka zauna baka aikin komai wai kai malami ne ƙarya ne in ba haka ba koma kai malantar zalla amma idan kana da kuɗi kana can ane maka kasuwanci amma ku daina zama ba ku da aikin komai jama'a kun ji wannan da kyau magana ta ƙarshe muna roƙon Allah ya albarkaci waɗannan wa'azozi da muka yi amma wannan wa'azi bai isar ba kadai lallai zamu je wasu garuruka insha Allah ta'ala zamu arewa maso gabas Gombe Bauchi Taraba Adamawa za a je a yi irin wannan wa'azi zamu sake yi nan ainihin wato gabas afwan arewa maso yamma Kano Sokoto Katsina a sake yin waɗannan wa'azozi ba dan komai ba ina ganin a arewa a yau babu cutar da muke fama da ita ta bangaren tattali da ta wuce mana wannan Allah ya albarkaci arewacin kasar nan da Arab land kasar noma zaka gaskata ni ka kama hanyar hunkuyi ko hanyar makarfudin nan hanyar basawa ka je ka kama ta ka kama hanyar tsohuwar hanyar Kano ka kama hanyar Sabuwa ka kama hanyar Katsina dama da hagu me zaka gani kasar noma duk abin da ake shuka shi a kusan ko ina a duniya a yau bincike ya nuna zai iya yi a Najeriya a wani bangare sannan ku dubi ruwa to sannan ku dubi matasa duk inda ka zauna yanzu zaka ga cewa matasa sun fi yawa to matasa albarka ce amma kamar albarkar kasa ce idan ubanka ya mutu ya bar maka gonaki in baka noma ba zaka kwana da yunwa haka matasa idan ba ku yi amfani da su a yadda ya kamata ba to su sun sha bamban da waccan kasa ita kasa za ta zama ba cas ba as ba ku noma ta ba to ba za ta zama muku matsala ba amma matasa in ba ku amfanar da abin da ba ku sarrafa su yadda za su amfana ba za su kirkiro muku bala'i dan haka muna fatan kada Allah madaukakin sarki ya nuna mana wannan bala'i albarka ta matasa da Allah ya hada mu da ita a kasar nan musamman arewaci muna roƙon Allah ya amfanar da mu amma wannan aikin kadai za a ci moriyar shi ne ta hanya a fara zuwa ana wayar da kan matasa a rinka tara su a anguwanni na zauna a wata anguwa a Yola matasa su suka fi yawa a anguwar sai abin ya bani sha'awa anguwanni biyu na zauna sai naga matasa sun fi yawa idan na fito da safe zan fita harkata sai ga matasa fululu dama da hagu sai wata ran na dan yi shiga burtu haka da daddare na dan canza kamar sai nazo na zauna cikin su sai muka yi ta hira har ma basu gane ni ba abun mamaki daga cikin hirar da muka yi har da hira a kaina hira ta hira kaga akwai mamaki wato suna magana manyan su ba sa taimaka musu ba sa kaza ba sa kaza ba sa kaza sai haka ce kaga mutumin nan Sheikh Albani kaga shi manyan su sun taimaka mishi gashi nan bayan yayi karatun addini gashi yazo yana karatun boko sai na ji su na daki ban ba su amsa ba sai ina gobe zan baro garin bayan shekara kusan uku da wannan hira sai na tara su nace na taba shigo kayan bacci na zo na zauna cikin kunan muna ta hira ba ku gane ni ba dan suna gani na ne ina wucewa a mota wani ba zai shaida ni ba to balle kuma abin da suke tunani malamai al'ada kasa Hausa malami ma zai sa kayan bacci ya fito yawon dare saboda haka shi yasa nace maka shiga burtu sai nace wallahi wurin da yamo in kuna zauna nan kuna jiran Atiku ko kuma babba wani dottijo ne za su zo su taimake ku nace wallahi ba za su taimake ku nace haka ba wanda zai taimake ku amma ku za ku tashi ku taimake kanku amma in ka zama wani a lokacin za su dauko ka su ce za su yi amfani da kai to a lokacin sai ka fanshi abin da ka rasa tattare da su dan haka idan an zo zabe za su yi amfani da ku dan bukatar su amma ba za su taba yi muku abin da kuke tunani ba sai na dubi wani daga cikin su nace ka tuna a wani dare yau shekara uku kai wata magana yace kware yace ai sai daga baya ya gane ni ne Albani din a lokacin shi ma kawai labari na yake jin na wuce ce yace to zan ba ku ansa wannan nace musu wallahi ni dan talaka ne uba na talaka ne kaka na talaka ne na saman shi ma talaka ne
nace kuma wallahi ku kwantar da hankalinku, wallahi babu wani mutum saboda kudi ko ni saboda malanta da ya taimake ni zuwa karatu, amma na yadda ni dan talaka ne, dan haka naje hatta lana yi a kaina, ba irin abin da ban yi ba wanda na san Allah ya halatta min dan in samu kaiwa zuwa ga haka. Dan haka ku kwantar da hankalinku, ba wanda zai taimake ku. Ina fatan kun gane wannan. To barkaci, in tayi daga daga na kurya shaka shaka shi, bari mu fada maka wannan sirri na ne na cikin gidan mu. Kwanaki wasu kanne na guda hudu suka taso mahaifina a gaba suka zo, suka ce su suna ganin a matsayin ni dan uwan su nayi kudi, ya kamata yanzu a ce suna barkewa, suna watayawa, suna boris da wasu motoci haka. Sai na ce musu, a ni ba mai kudi ba ne. Sai na ce, ai ga wanda ya haife ni nan, shi ya haife ku, suka ce kwarai. Na ce tarbiyya ta yayi. Na ce wannan tarbiyyar da ya mini a matsayin ni dan shi na fari, manufarta shi ne lokacin da ya gaza na taso ni kuma in yi tarbiyyar ku. Jama'a, wannan ta kama ne nake faɗi, sirri na ne na cikin gidanmu nake faɗi, don kowa ya shiga taitayin shi. Ba wanda zai taimake ka, kai zaka taimaki kanka a hannun Allah. Yayi tarbiyya ta ne, ni kuma in yi tarbiyyar ku. Haka daidai lokacin da kuka taso, shi kuma ya fara gazawa, sai na tara ku da ike, ba uwa ɗaya muka fito ba, nace iyayenku su bani goyen baya, in samu cikakken iko akan ku, in sa ku ku yi karatu, ku shiga harkoki. Sai aka ce a kada a matsa muku, arziki na Allah ne, ba sai an yi karatu ake arziki ba. To ni kuma a wurina karatu shine ginshikin, ba ma arziki ba, har aljanna. A wurina ni karatu shine ginshiki. Dan haka cewar kar a matsa muku, to kun ga yanzu idan na ce zan tirsasa ku karatu, to zan samu matsala da ku, zan samu da iyayenku mata, zan samu da ubana. Dan haka sai na ja gefe guda, sai na sa muku ido. Yanzu kuna ce nayi kudi, na yadda nayi kudi, amma su kudin nayi su ne ta sababin karatu da ikon Allah. Ku kuma kun ƙi yin karatun, amma kuma kuna son ku ci kudin karatu, to me kuke tunanin na mutu za su kare ki? Amma ba ku ganin da kun yi karatu, ku kuna samu, ni ina samu da yafi. To aje wannan, akwai wanda muke uwa ɗaya uba ɗaya, tun uwar tamu tana da rai, sai kuka, sai na ji ana zagi na a gari, wai na ki ɗaukan shi in kai shi wurin manya su taimake shi. Wallahi talaka, ka kwantar da hankalinka. Kamar yadda na gaya muku ɗazu, ku ɗauki misalin a kaina, ni yanzu na shiga cikin manyan, ba wani taimako da manya suke. Wallahi, wallahi ka kwantar da hankalinka. Extorting rayuwarka za su yi, exploiting rayuwarka za su yi kawai, za su matsi rayuwarka ne kamar yadda ake matsar manjaɗa jikin tunkuza. Ba wani babba da zai taimake ka, amma kai zaka taimaki kanka, sannan sai taimaka maka. Ku ji wannan da kyau. Aina kin ɗauke shi in kai wurin manya a taimake shi. Ran nan sai ita mahaifiyata sai ta faɗi maganar, sai na ce a'a, in dai manya ne, ni na san na san manya, amma ni duk manyan da na sani mu'amala muke ta kasuwanci ko kuma ta abota, amma mu'amalar wani babba ya ɗauki kuɗi ya bani, ba wani babba da yake ɗaukan kuɗi yake bani, amma na haɗu da kai, sai na ji kai ga inda kake, to ni kuma sai in san wace harka zan kullo da ita ta kasuwanci, wadda zan ci moriya a ƙarƙashin ma'aikatarka. Haka nake yi. So iya abotar da manya kenan, amma kuma suna sakin jiki ne da ni ganin karatun bokon da suke da shi ina da shi. Kai kai karatun boko, ka ƙi yin karatun. A to aida an kai shi, in na ce ƙanina ne za a ɗauki, in na ce shirya muka tafi Abuja. Kun ga wannan, ina gaya muku ne don ku san su waye manya, kuma don ku san ba wanda zai taimake ka. Sai na ɗauke shi lokacin na kai shi wurin wani wanda yake permanent secretary ne, ma'ana a ma'aikata, ina tsammani daga minista sai permanent secretary, kuma ma shi na dindindin ne, minista ko yau zai iya tafiya, shi ko wannan ma'aikacin gwamnati. Sai na ce mishi, Allah bai ce eh, wannan ka gan shi eh, to ƙanina ne, uwarmu ɗaya ubanmu ɗaya, na zo ne ka taimake shi. Sai ya ce haba mala, yace mutane nawa ka turo nan na taimake su na dauke su aiki yace har ƙarya yaro ya zo yayi da sunan ka nan amma ka goyi bayan shi kuma aka taimake shi yace balle kanin ka ina takaddun makarantar shi Allah ya ma akwai ran da na je wurin shi bana manta wannan ranar naje yace ba zai ga kowa ba sai ni ina shiga ba mai magana ne bai wuce ta minti biyar ba sai wani yaro dan azara sai ya fado a firgice sai ce wallahi ranke dade ni almajirin malam ne sai na wallahi ban taba ganin shi ba yace wallahi wai shi almajirin malam albani ne a azara yake aiki a kotu wallahi uban shi ya mutu kuma baya iya rike uwar shiga takaddun shi sai ne algawa to malam ka san shi sai ce albajiri na ne sai ne kai na kira ni nace albani mai jama'a da na koye da nasarari rijalul gaibi ke sai ce wallahi bari ku ji sai ce akai shurin anka anka din na wani mutumin zamfara ne amma muna ce mishi anka yaron shi ne sai aka kai shi ana kai shi wallahi alazimi jama'a kafin wani lokaci ya zama shi aka sa ya zama manager na wani subsidiary company nasu a Gombe ni dai ba mu saki haduwa da shi ba bayan wannan lokaci da na gama kai da komowa da shi sai ina yolo wani lokaci na je na tsaya a Gombe zan sha mai sai na ga wani yallaɓa ya zo ya tsaya da wata mota gaban tsawa hucinta kawai zai iya hurata wata tashi sai ce alagama ta mala nace to daga ina yace ai ni ne almajirin ka din nan nace wanne yace dan azara nace to ka san kuna da yace a wanda na shigo cikin ɗakin doctor nace kaza nace to ina ganka ne ka abin nan yace wallahi yanzu shine manager na raw material a nan Gombe amma me yake da ita diploma isharar da yake kenan na taimaki wasu saboda kai balle kaninka sai ce to kawo takaddunka kai sai ce a aishi bai makaranta ba kana kanin albani ba kai makaranta ba yace kai kamata ko labarin albani kake ji kai karatu yace ka zo mu baka kudi ne yaro yace mu ma nan su muke nema yaro 2500 yace Allah ta malam gashi a bashi ya sha mai ya koma mu ba ma bada kudi nan mu ma su muke nema wannan na gaya muku ne akwai dalilai da yawa na san wannan matsalar sirri na ne amma ya kamata in faɗi saboda ni mai wa'azi uba ne uba kuma amana ce a kan shi wallahi kar ku ci amanar kanku ka tsaya kana jiran wani ya kawo ya baka wallahi ba zai baka ba amma ko ɗan yaya in ka tashi kana yi ka tuna tsohon can mai noman dabino to ya ishe ka wa'azi dabino ya zo yana nomawa sarki yana cewa yaushe za ka ci dabino ya ce an noma mana minci shine mu ma muke noma wasu su ci sarki ya kawo kuɗi ya bashi sai dattijo ya ce to ba gashi dabino ya fara ƴaƴa ba sai kana jin Hausa za ka fahimci menene ke cikin wannan sakon kenan in ka tashi kana yin wani abu ko ɗan yaya a ƙarƙashin haka duk taimakon da kake so zai zo ko amma sai ka zauna baka yin komai ko recharge card ka rinka sayawa aljihunka recharge card ka bullo da wani salo ina fata an gane recharge card kana sayawa yana aljihunka a leda sai ka samu wanda aka sa sai ka mammanna da fil din a rigarka ka samu fefin kana MTN glow yara suna bin ka ana talla ana rawa kana sai ga ka hada na cefa ne kafin lasa sai ga an fusiyar naka saboda ka zo da wani style karkas a karkashin haka sai ka hadu da wani babban to anan ne zai taimake ka to ma'anan magana ta kenan da nace babu wani babba da yake taimako a kasan nan suna taimako amma suna taimakon ka ne sai ga kana da amfani ina fata an gane suna taimakon ka ne suka san kana da amfani amma kawai ya dibi 50,000 ya baka ba zai ba amma wallahi in ka zo ka ce mishi ranka ya dade na karanta mechanical engineering ne amma wallahi ba abinda nake iya amma na tafi ina faci sai ce faci kake yi faci mechanical engineer kake faci sai je ga in ya ga wurin ka wallahi sai dauke kai baka aiki kuma ya dauki yar shi ya baka saboda ya san wata ran zaka zama RDM na railway di wata ran zaka zama shugaban railway saboda me ya san kana da amfani so ina ba ku shawara matasa ku daina jin haushin masu kuɗi ku daina jin haushin yan boko ku daina jin haushin wani da wani ya ki taimaka muku sannan irin wannan abin da kuke kira taimako ko kuma ƴaƴan masu kuɗi da ƴan uwan masu kuɗi ku cire shi a cikin lissafi lokaci zai zo ba zai yiwu a Najeriya ba
saboda wannan ubanka director ne, saboda wannan kanin uwarka permanent secretary ne, saboda wannan ubanka shine commissioner yan sanda. A rinka ganin ka kana yawo kana kashe kudi, wallahi za a je a kama shi na office a ce yazo ya bada answer kudin da wannan yaron yake kashewa. Ana nan zuwa nan da ɗan shekaru kadan za ku ce Albani ya fadi insha Allah. So ba za ta yiwu ba yadda kawai za ku ce to ai mu tunda kai dan uwan mu ne kana da kudi ya kamata mu ma mu rinka faca ka, wallahi nan gaba ba za ta yiwu ba. Duk waɗannan abubuwan da ka gan an zo auren yar gidan gwamna, yar gidan minista, ana kashe kuɗi, nan gaba ba za ta yiwu ba. Don haka kowa ya tsaya wa gaskiya. Gaskiya ita ce kasuwanci, ita ce noma, ita ce kiwo, ita ce aikin gwamnati. Kiwon nan na kaji, harkar kwai, harkar kifi, lokacin sallah ya kusa ka je ka siyo raguna, ka tafi garin mai gatari, ka tafi ainihin garin sulatan karkar, ka je ka siyo raguna ga su nan 17,000, ka zo ka daure su lokacin sallah kana sayawa 25,000, kana samun 7,000 a sama. Daga wannan 7,000 ka sake juya ta, ka sake juyawa wata harkar. Haka ake yi jama'a. Amma wallahi ka zauna kana jin haushin wani ya hana ka, wallahi hawan jini zai kashe ka. Da wannan munasabar nake cewa duk wanda yake jin mu, mu anan makarantar mu ta Darul Hadis a haka muka kafu. Dan haka ba a zuwa mana nan wa'azi a jimin ce jama'a za a yi neman taimako a yau, ko za mu yi lancin, ko kuma jama'a lasifikan mu ta tsaya, ko jama'a ku hada mana kudin kaza, ba ma yi. Amma imu muna taimakawa addini a bisa kowa na ainihin harkar da yake. In ga dama za ka je ka siyo jarkan man fetur, ka ce kai a cikin wannan harka gashi gudunmawarka kenan, shine abin da sahabbai suka yi. Amma nan wurin mu tara mutane za mu yi tafsiri, mu aje gwangwanin taimako, Allah ya tsare mu wannan haramun ne ba za mu yi ba. To kuma sakamakon haka mu ma ba ma yi wani. Mutane suna rubuto mana takarda wai za su gina masallaci neman taimako, sai mu yaga ta mu watsar, ba ma ba da taimako. Wance mijinta ya gudu ana neman kaza, ba ma yi. Wane yana neman kudin school fees, ba ma yi, saboda ba za mu iya ba. Mu abin da muke gani, Allah ya karba wannan abin da muke, domin dukiyarmu ce gaba ɗaya muka sadaukar da ita. A musulunci mutumin da ya sadaukar da dukiyar shi gaba ɗaya, to babu sauran wata sadaka, babu zakka a dukiyar shi. Hadisi ne sahihi, yana cikin Sahih Bukhari. Khalid ibn al-Walid tun da ya musulunta yace duk abin da ya mallaka ya zama sadakan musulunci. Dan haka da Umar ya zo wurin shi karban zakka, ga kuɗi a wurin shi, sai ya ce ba zai bayar ba. Umar ya koma ya ce manzon Allah Khalid ya hana zakka. Manzon Allah ya ce ai babu zakka a cikin dukiyar Khalid, dukiyar gaba ɗaya yayi sadakar ta. Haka mu ma nan abinda muka mallaka ne gaba ɗaya daka da waje muka yi sadaka, muke gina da'awar musulunci da shi. A ƙarƙashin wannan ba mu da ko kwabo mu, kamar yadda ka ji ina faɗi, kalma ce ta gaskiya. Amma ita da'awar tana da shi, kuma ita da'awar tana da shi, tana bukata, ba za ta ɗauka ta bayar ba. Don haka jama'a ba a aiko mana da takardar ginin masallaci, ko takardar neman taimako, ko wani abu anan. Kuɗi da muke karɓe na makaranta kuma ba kuɗi ne muke karɓe mu zuba aljihunmu ba, kuɗi ne muke karɓe na ci gaban gurin da kuma ciyar da su 'yan makarantar da sauran hidima gare su. Don haka ba ma neman taimako, ba kuma ma ba da taimako. Kuma mun kai ma irin tashi zam Hakim ibn Hizam, in an biyo mu ma ana so a ba mu cewa muke ba masu. Duk filayen da muke gine-gine, wama aksarha, suna nan da yawa a cikin anguwan nan, babu kwaya ɗaya wanda muka nemi taimako, babu kwaya ɗaya wanda aka kawo aka ba mu, sai muke da kuɗinmu mu gina makaranta da kuɗinmu. Babu bulo ko kwaya ɗaya da muke karɓe na taimako, ko kuma muke nema. Makaranta kuma muka gina ta, sai mu ce ba kyauta bace, ba sadaka bace, saboda ginin makaranta daban, gudanar da ita daban. Idan mun ɗibi kuɗinmu mun yi sadaka mun gina makaranta, yanzu an kawo mana 'ya'ya da waɗannan kuɗin ne za mu sai musu tafai mu ci da su abinci, shine sai mu ce iyayensu su kawo kuɗi, shine sai a shiga gari a ce neman kuɗi suke. Na'am, neman kuɗi halal ne, ba haram bane. Akwai makarantu a garin nan na Arna waɗanda suna karɓan kuɗi sama da namu, akwai makarantu na musulmi suna karɓan kuɗi daidai da namu ko sama da namu. Me yasa ba a yi musu tutiya ba? Sai mu don muna wa'azi.